من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة غوتن الجماد الثانية شكرا تدبو ليد ريهود أربعين هجرة تمزن سيرة أن محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya daidai da 21 ga watan 2 shekara ta 2019 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalan darhama zamu tashi ne insha Allah ta'ala a cikin babu talqinil muhtabar la ilaha illallah babin da zai bayani game da lakkanawa wanda mutuwa ta zo masa dab la ilaha illallah in aka ce al muhtabar shine wanda mutuwa ta halatto masa yana dab da barin duniya shine mutumin da mala'ikun daukar rai suka dira a kansa ya gansu da idansa dan duk lokacin da mutum zai mutu to zai ga mala'iku ne da idansa a lokacin labarin da ake bashi a lokacin zai bayyana a gare shi karare ya gansu to lokacin da mutum ya kai wannan yanayi ana fata wanda yake kusa da shi majinyacinsa ko dan uwansa ko abokinsa ko dukkanin mutumin da ya kasance a kusa da shi a wannan yanayi to ya rinka lakkana masa kalmar shahada dan ya kasance ita ce abu ta ƙarshe da zai furta kaman barin sa duniya idan Allah ya masa agaji ya tallafa masa ya amshi wannan kalmar ya fada ta kasance ita ce kalmar ta ƙarshe to alhamdulillah an samu nasara zamu zo mu ji hadisin da suke bayani game da hakan insha Allah ta'ala hadisi na farko a cikin babin أم معاذٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد وانا ديسي نفر قوان كرقوش نيدك معاذ يرد الله تكار تبتا أغريش yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk zancansa na ƙarshe ya kasance la ilaha illallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dakhala aljannata zai shiga aljanna wanda duk kalmarsa ta ƙarshe abinda ya fito daga bakinsa daga shi bai ƙara cewa komai ba shine la ilaha illallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wannan mutumi zai shiga aljanna insha Allah ta'ala a wani hadisi ma yace yawman min ad-dahr wa in asabahu ma asabahu ma'ana zai shiga aljanna wani lokaci a cikin zamani wata rana a cikin zamani koda abin da ya shafe shi ya shafe shi malamai suka ce abin da annabi yake nufi da koda abin da ya shafe shi ya shafe shi shine koda yayi wani laifi da zai iya bi ta wuta zai fito ƙarshe dai a kai shi cikin aljanna albarkacin faɗin sala ilaha illallah Allah ya sa mu cika da wannan kalmar bi albarka bari mu karanta ɗaya hadisin suna da alaƙa sai mu haɗa su gaba da sai mu bayani hadisi na biyu an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu sa'id al-khudri da Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace laqinu mautakum la ilaha illallah ku laqana wa mamatanku la ilaha illallah ku yi kokari mamatanku su faɗi la ilaha illallah ya kasance ita ce kalma ta ƙarshe da za ta fito daga bakin su. Wannan hadisi da makaranta yanzu rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya fito a cikin, ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa. To ƴan uwa, abu na farko da waɗannan hadisai guda biyu suka karantar da mu shine, duk lokacin da mutum ya zo rasuwa ya kamata a ce akwai wani mutum, na farko da ya kasance mutumin da na kusa da shi musulmi ne, na biyu kuma nitsatse wanda ya san abin da yake, wanda zai iya yin abin da ake bukata. Bai kamata a rinka barin mamata ko kuma marasa lafiya kusa da su ba da nitsatsen mutane da za su iya ba su abin da ake bukata ba. Duk lokacin da mutum ya zo rasuwa, babban abin da yake bukata na ƙarshe, gatan da za ka yi masa shine cika da wannan kalmar. To kaga lokacin da aka sanya mutumin da shi ma bai san abin da zai faɗa ba, bare shi mara lafiyan ya faɗa, kaga an cutar da shi. Ko kuma irin mamatan da akan kai su, irin marasa lafiyan da aka kai su asibitin, da zaka ga hatta majinyata ma su zuwa kusa da su, daga su sai ma'aikatan asibiti, galibi ma'aikatan asibitin nan za ka gansu arna ne, mata ne, daga su sai dan siket iya kauri da wani dan abu akan su shike na kansu matsarara. To kaga alal Allah, mala'ikan mutuwa baya wajen babari, mala'ikan rahama ba zai karaso wajen babari kuma mutun ya samu damar cikawa da kalmar shahada. To ya kamata a ce akwai wani mutum da yake mai hankali ne, wanda zai lakana masa wannan kalmar domin ya karbe ta. Mara lafiya yana buƙatar wannan abun ko da yaushe idan ya kwanta rashin lafiya. Abu na biyu, malamai suka ce shi mutumin da yake kusa da shi, idan aka yi sa'a aka samu mutumin da zai iya lakana masa kalma, to sai ya rinƙa ƙoƙarin faɗinta a hankali yadda zai kama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, haka zai rinƙa faɗa har ya kama. Wasu daga cikin malamai suka ce ba za a ce da mara lafiya ce ne la ilaha illallah ba, ba za a ce masa kul la ilaha illallah ba, sai dai a ce masa mai kawai, ai ta maimaita ita kalmar shahada ita kadai har a samu ya kama. Suka ce saboda idan aka ce ce ne la ilaha illallah, lokacin da mutum yake cikin halin rashin lafiya, musamman idan mutuwa ta zo tab, to yakan samu kuncin kirji kwarai da gaske. Wannan kuncin kirjin nasa zai iya kaiwa ya faɗi kalmar da ba ita bake nan akan la ilaha illallah, ana cewa ce ne la ilaha, ya ce ba zan faɗa ba, ko abin da ya kama da haka. Amma kawai suka ce idan maimaita masa ita ake yi, to sai a ci sa'a, idan Allah ya taimaka sai ya kama, sai ya faɗa, shi kenan an samu abin da ake bukata. Amma dai wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu matsala, ko da an ce ce ne la ilaha illallah babu matsala insha Allah ta'ala, saboda hadisi ya tabbata ingantacce. Lokacin da baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kawunsa dan uwan mahaifinsa shine Abu Talib, mahaifin sayyidina Ali, wanda kowa ya san alaƙar su da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta soyayya da kulawa, ya kula da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwarai da gaske, fiye da irin kulawa da yake wa ƴansa na cikin sa. Yana son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, so na hakika. To sai take ta kawo mutuwa ta zo masa, gashi dattijo ne mutumin kirki, kowa ya shaide shi wajen gaskiya da riƙon amana, sai dai kuma bai karɓi kalmar shahada a wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Saboda haka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mutuwa ta zo masa, numfashinsa na ƙarshe suna fitowa, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga bare ya amfani da wannan dama ya shiga masa da kalmar shahada. To sai ya je kansa ya zauna yana cewa, ya kai baffana ka ce la ilaha illallah kalmar da zan tsaya maka da ita a gaban Allah madaukakin sarki, ya kai baffana ka ce la ilaha illallah. To sai dai kuma yan uwa, rashin sa'an da aka yi shine akwai wasu manya-manyan abokansa, kuma gimagiman kafirci na garin Makka, da Abu Jahal da ɗaya daga cikin manyan kafirai wanda ba zan iya tuna sunansa ba yanzu, suna wajen su. Idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ce ne la ilaha illallah, zan tsaya maka da ita a gaban Allah, sai ya ce, su kuma sai su ce masa kana kyamar addinin babanka Abdul Muttalib ne, yanzu ka rayu kai tsufa, sai da ka zo barin duniya sannan zaka kafircewa addinin babanka da ya mutu akai, kai ma ka mutu akan addinin da ba nasa ba. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu kana kyamar addinin Abdul Muttalib babanka. Idan manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare su, ma sai su faɗa ce ne la ilaha illallah, su kuma suna ce masa me kai ya faɗa. To da ƙarshe dai Allah madaukakin sarki haka ya kaddara, wa ma tasha'una illa ayya sha Allah, haka ya rasu ba tare da ya ce la ilaha illallah ba, yace ya mutu akan addinin babansa Abdul Muttalib. ina fata an fahimta. Wato kun ga ɗaya daga cikin sharrin mugayen abokai ke su suka kai shi suka baro shi, wanda Abdul Muttalib duk wani taimako da kulawa da ake ba Annabi sira da aminci su karata bata a gare shi ya bashi, duk wani abin da ake bukata yayi masa, ya hana kowa ya taba shi, ya hana kowa ya cutar da shi. Sai da takai ta kawo saboda Annabi sira da aminci su karata bata a gare shi, sai suka shekara uku babu ciye babu siyarwa, duk abin da ka sani na hulɗa an yanke da su saboda manzon Allah, tare da cewa bai karba addinin su ba shi da yan uwansa, amma sun yadda su bashi kariya. To amma kun ga yadda Allah madaukakin sarki kaddara abin, Allah bai kaddara zai karba addinin musulunci ba, saboda haka ya mutu a haka. Baffannin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Annabi ya taso ya same su maza guda hudu ne, guda biyu sun karba addinin musulunci, guda biyu ba su karba ba, da waye da waye suka karba, da Al-Abbas da Hamza, haka ne ko? Yawa. Kun ga kuma tsakanin Al-Abbas da Hamza, Hamza ya fi Abbas falala kwarai da gaske a cikin addinin musulunci. Haka ne su waɗanda ba su karɓa ɗin ba guda biyu ne, akwai Abu Lahabin, akwai Abu Talib. Ai kowa ya san Abu Lahabin ko? Ai Abu Lahabin ghaniyun anit ta'rifi, kowa ya san shi. Tabbati yada Abi Lahabin wa tabba, Allah ya tsine masa albarka a cikin Alkur'ani su mai girma. To baffan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wannan zaka san cewa wallahi Allah madaukakin sarki ba shi da alaka da kowa sai wanda ya bi shi, kowa ya kai matukar baka ba Allah babu ruwan Allah da kai. Kada shaitan ya zo ya sa maka wani ba a cikin ranka cewa ai Allah yana son ka, Allah zai babu abu da zaka yi. Allah madaukakin sarki shine kawai ka bi shi. Idan dangantaka ne kallo wannan dan uwan mahaifin annabi da tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, amma da ya bijire wa Allah ya kangare masa, sai Allah subhanahu wataala ya tsine masa albarka a cikin alqur'aninsa. Har a nada kasa ana karanta wannan aya a cikin alqur'ani, tabbata da abi labin wa tabba. To kun ga kuma su ma tsakanin su kafircin nasu ya sha bamban, kafircin Abu Labin ya fi kafircin wa Abu Talib, saboda shi Abu Talib dukkanin kafirai da suka rasu akan kafirci babu wanda Allah madaukakin sarki ya taba bada cetansa su yi shi, amma ba ceto ne da za a fito da shi daga wuta a kai shi aljanna ba, a'a sai dai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah ya bani cetansa, za a fito da shi daga tsakiyar jahannama a dawo da shi gaba, shine cetan da za a yi masa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da ba dan ni ba Allah ya bani wannan cetan, da tun ya kasance a cikin ƙasan wutar jahannama, amma za a fito da shi ne gaba ya kasance tafin kafarsa nan ne wuta take iya tabawa. Amma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kwakwalwarsa tana tafarfasa saboda azabar wutar jahannama, tafin kafarsa wutar take tabawa, kwakwalwarsa tana tafarfasa. Allah mana tsari da azabar wuta. To abin da yasa na kawo mana wannan hadisin da muhallin shafi na zaka iya cewa da mamaci lokacin da yake kan gagarar mutuwa ce ne la ilaha illallah. Me yasa? Saboda gashi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, na ga bafansa cewa ya am kul la ilaha illallah, ya kai baffa da ka ce ne la ilaha illallah. Saboda haka ƴan uwa ya kamata a ce mu kula da wannan, sannan mu rinka lura da yanayin da marasa lafiyar mu suke ciki. Daga lokacin da kaga mutum ya fara alamun mutuwa, irin muqaddimatul maut sun fara sauka a kansa, to yi kokari ka zauna a kansa ka rinka gaya masa waɗannan kalmomin, ka ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, amma ka sa ya faɗa shikenan. Idan ka samu ya faɗa, to sai kai shiru ka daina faɗa. Idan ya kasance ita ce kalmarsa ta ƙarshe ya rasu akan ta, to shikenan abin da ake bukata kenan. To amma sai ka faɗa, sai ya maimaita, bayan ya maimaita kuma sai wani abin ya ƙara bujurwa, sai ya wata magana. Misali kamar ya ce a bani ruwa, ko kuma wayo Allah na ciwon yana damuna, ko mutuwa zan yi, ko wasu maganganu mara lafiya kan iya faɗa. To idan ya kasance magana ta shiga tsakanin faɗin kalmar shahadarsa da kuma rasuwarsa, to ƙoƙari ka ƙara maimaita masa. Ina fata an fahimta. Sai ka ƙara maimaita masa, ya kasance dai abu na ƙarshe da ya fito daga bakinsa shine mai wannan kalmar shahada, shine abin da ake bukata. To idan aka sa'a kuma ya faɗa, alhamdulillah shikenan an samu abin da ake so. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Bala ya ce babu ma yaquluhu ba'da taghmidil mayyit, babin abin da mutum zai faɗa bayan ya rintse idan mamaci. Idan mamaci ya rasu a gabanka, yanzu ka zo gabansa, Allah ya taimake ka, ka maimaita masa kalmar shahada, kuma shi ma ya cafa ya maimaita, to yanzu mai abu na gaba, an zari ransa, sai ka rintse idansa kamar yadda za mu zo mu ji, ka sa hannu ka rufe idansa, bayan nan fa to akai addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar wacce ake so kowanne ɗaya daga cikin mai haddace domin ya karanta wa mamaci idan ya tsinci kansa irin wannan yanayi wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat an karbo daga ɗaya daga cikin uwayen mu'minai ummu salama yarda Allah ta tsara tabbata a gare ta tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala abi salamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga wajen majinta Abu Salama wa qad shaqqa basaruhu a lokacin idanuwansa sun kakkafe ganin sa ya kakkafe ma'ana dab yake da barin duniya daman da an ga wani ne idanuwan mutum sun kakkafe to shikenan kuma sai dai a tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa aghmadahu da annabi ga idanuwansa sun kakkafe rai ya fita kenan sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sanya hannunsa bi albarka sai ya rintsi idansa ثم قال سنن يتي ان الروح اذا قبض حقيقه شي ري idan aka dauke shi daga jikin mutum mala'ikan mutuwa ya dauke shi daga jikin mutum to tabi'ahul basar sai gani ya bi shi ina fata an fahimta ma'ana idan Allah madaukakin sarki ya aika mala'ikun mutuwa yadda al'abari yake shine idan mutum ya kusa mutuwa kamar yadda na fada a farkon fara karatu shine mala'ikun mutuwa za su zo masa manzon Allah ya ce maddal basari gurgurdan ganin idansa din mala'ika ne a cikin ɗakin da yake duk ɗakin da kake zaka ga mala'iku sun tuka shi tab iya ganin idanka iya ganinka mala'ikun Allah ne a wajen me suka zo yi sun zo daukar ranka idan mutumin kirki ne za su zo da mayafi ko yanki wanda yake na aljanna yana ƙanshin turaren aljanna idan kuma mutumin banza ne Allah kiyaye za su zo da mayafi ko kuma yanki wanda yake daga cikin wuta wanda yana wari yana doyi Allah ya tsare mu za su zo da shi sannan sai mala'ikan mutuwa yazo kamar yadda manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi summa yaji umalakul mauti alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa yazo ugan kenan kwata kwata wannan duk makarraban sa ne masu taya shi aiki shi daga baya kuma zai dare sai yazo da yazo kuma sai a fara aiki sannan sai a fara zaruran mutum idan mutumin kirki ne za a rinka zaruransa a hankali a hankali a hankali idan kuma mutum banza ne fa za a rinka fancikar rai fancikar rai shine Allah madaukakin sarki ya ce wan nazi'ati gharqan wan nashitati nashta Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku da suke finciko rai daga jikin wanda ba mu'mini ba fincikowa ya ce kuma wan nashitati nashtan ina rantsuwa da mala'ikun da suke daukar ran mu'mini a cikin nishadi da walwala amma fa wannan nishadi da walwala din dan uwa da ake daukar ran mu'mini akan sa duk yadda ka kai da imani sai ka ji zafin fitar rai sai mutun ya ji zafin fitar rai ai satin da ya gabata makaranta hadisi anan ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sanya hannunsa a cikin ruwa ya fito da shi ya shafa a fuskar sa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat inna lil mauti la sakarat kai mutuwa akwai mamaki to idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji zafin mutuwa wa ya rage kuma babu kowa sai ya ji kullu nafsin dha'iqatul maut haka Allah ya ce dha'iqa haka ya ce dha'iqatul maut sai ya dandani dandana me yake dandana dacin mutuwa wannan fitar ran kowa sai ya ji shi to amma yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta cire ran mu'mini da yadda ya kamanta cire ran kafiri akwai bambancin da ya fusa tsakanin sama da ƙasa yadda za a fitar da ran mu'mini manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gashi yace zai rinka fita kamar me kamar da ruwa yake diga daga cikin salka haka dis 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 dai bayan daya kun ga dai ai baya tarbe ko idan daya to sai daya biyu shi haka za a zara ran mu'mini a hankali amma ran kafiri fa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gashi yace za a rinka fincikar sa ne kama yuntaza'u as-sufud min as-sufil mablul kamar yadda ka san ana samun mataji na ƙarfe a sa a jikin dabba ana finciko gashin ta to haka za a yi ran kafiri ana fincikar sa idan aka fincike shi sai warwatse a cikin jikin mutum wani bangaren ya can wani bangaren ya can haka mala'iku ba su tattaro shi su ƙara finciko shi har sai an finciko shi daga jikin mutum Allah ya kiyaye to idan aka gama fincikar ran nan ina ake da ran sama ana finciko ran ba ta fitowa ba la
taba magana da shi yake
shi sa duk mutumin da ya taba ganin mamaci zai ga ya idan sa yake ya kafa yana kallon ina yana kallon sam to yana kallon mala'iku sun tafi da ransa kenan shine annabi ya ce innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar shi mamaci idan aka dauke ransa to ganin sa sai ya bi wannan ran da mala'iku suka dauka suka tafi da shi saboda duk ran da aka dauka sama ake yi da shi idan mutumin kirki ne da an je sama kun san sama ba a shigar ta akwai kyakkyawan matakan tsaro da babu wanda isa ya shiga kowaye sai an ji waye kuma sai an bashi izini sai an tambaya waye sai mala'ikan mutuwa ne da waka ke tare sai fadin ran da yake tare idan mutumin kirki ne sai a bude masa sai ya shiga sama ta daya mala'ikun da suke sama ta daya su samu yan rakiya sai sama ta biyu mala'ikan da suke sama ta biyu su samu yan rakiya haka za a yi ta tafiya har sai an je inda zai a rijistar ran mutum a cikin illiyuna kalla inna kitabal abrari lafi illiyina ma adraka ma illiyuna Allah madaukakin sarki ya samu a ciki idan mutum banza ne Allah ya tsare mu shi kuma da sun je sama sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su ki bude kofar sama saboda duk mutumin da ba mumini ba ko mutumin banza ba a rijistar sunansa a sama sai nan ai ba gurin sa bane a dawo da shi kasa shine Allah madaukakin sarki ya ce la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yaljal jamalu fi sammil khiyam ba za a bude musu kofofin sama ba sannan kuma ba su shiga aljanna ba sai dai idan za a iya sanya kar raqumi ya shiga ta kofar allura wannan hal hadha yuqal abune da hankalci zai yi ba zai yi ba a samu kar raqumi kowa san kar raqumi to ko kan zakara ne ba kan raqumi zai shiga ta kofar allura haka Allah madaukakin sarki ya ce har sai an samu kan raqumi an sace ta kofar allura idan ya shige za su shiga aljanna idan kuma bai shiga ba to ba su ba aljanna Allah madaukakin sarki ya tsare mu sannan sai a dawo da su a tafi da su can kasa a can za a je a rijistar su kuma kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma kitabun marqum wayl yawma idhin lil mukaththibina to idan rai ya riga ya fita sai ganin mutun ya bi shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fadar haka sai mutanen da suke iyalan gidan Abu Salama sai suka gane fa dan uwansu ya rasu fa tunda annabi ya ce innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basr me wannan yake nufi an dauke ransa kenan fa dajja nasun min ahli kawai wasu daga cikin mutanen iyalansa kawai sai suka fara ihu sai suka sa kuka mai ihu yana yi mai tsalle yana yi da dai kuka ana idan an yi mutuwa faqala to da yake a lokacin akwai murshid akwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wajen sai sauri ya taka musu burki ne sai da su abin da ya kamata yace musu la tad'u ala anfusikum illa bi khairi kada ku sake kuiwa kanku mugayen addu'o'i sai dai alkhairi kada ku sake kuiwa kanku wasu addu'o'i idan ba alkhairi za ku faɗa ba yace fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna saboda mala'iku suna cewa amin a cikin duk abin da kuke faɗa me wannan yake nufi saboda duk lokacin da aka yi mutuwa galibi yan uwa za ku ga masu maganganun da ba su dace ba sun fi yawa wayyo Allah na shiga uku na lalace bango ya faɗi haka dai maganganu kala-kala irin waɗannan abubuwa ana faɗan maganganu waɗanda saɓa wa Allah ne saɓa wa annabi ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to matsalar shi ne duk irin wannan abubuwan da ake faɗa akwai mala'iku a wajen duk kuma abin da aka faɗa idan addu'a ce za su ce me amin to sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sauri ya taka musu burki ce kada ku sake ku addu'a a kan ku kanku addu'a idan ba alkhairi za ku faɗa ba irin abubuwan da suka saba faɗa a lokacin jahiliya na shiga uku na lalace na yi kaza na idan ka faɗa ka ci sa'a mala'ika ya ce amin shikenan sai ka shiga uku kuma ka lalace ina fata an fahimta ku sai annabi ya hana su thumma qala sannan sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace Allahumma ighfir li abi salamata ya ubangiji ka ji kan abi salamata kai masa gafara warfa darajatahu fil mahdina ka daukaka darajarsa a cikin shiryayyu a cikin aljanna kenan dan mutanen aljanna sune shiryayyu gaba daya kowa wanda ya shiga aljanna shiryayye ne ka daukaka darajarsa a cikin ayin aljanna wa khlufu fi aqibihi fil ghabirina ka zama halifansa cikin abin da ya bari a bayansa waghfir lana ka gafarta mana walahu shi ma ka gafarta masa ya rabbal alamina ya ubangijin halittu wafsah lahu fi qabrihi ka yalwata masa ka fadada masa a cikin kabarin sa wa nawwir lahu fihi sannan kuma ka haskaka masa kabarin sa wannan ita ce addu'a da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yi ita ce kuma addu'a da ƴan uwa ke karantawa mutumin da ya riga ya rasu aka rufe masa ido wannan ana karanta ta ne bayan me bayan an rufe ido ba lokacin sallah ba ba lokacin ziyarar makabarta ba ba lokacin da aka binne shi ba a'a idan aka sanya hannu aka rufe masa ido a lokacin ake karantawa Allahumma ghafir liwani sai an bace sunan sa warfa'a darajatahu fil mahdiyina واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا واغفر لنا وله يا رب العالمين افسح له في قبره ونور له فيه itace addu'a da ake karanta wanda dan uwa ya kamata kowa ɗaya daga cikin mu ya iya ta haddace ta ko da wata ran zaka tsinci kanka a yanayin da wani naka ya mutu karfi idan sa to sai ka karanta wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت باب da zai bayani game da abin da ya kamata wanda aka rasu a gaban sa ya fada da kuma shi wanda aka yi wa mutuwan wanda wannan nasa dan uwansa na kusa dan sa ko mahaifinsa ko wannan nasa ya rasu me ya kamata ya fada shine zamu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala an ummi salamata radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وانا ديس شمالي أنكر موشة لك أم سلمة يرد الله تكار تبتا أغريتا تتي مزان الله تيرار أمنتي سكار تبتا أغريش يتي إذا حضرتم المريض إذا انكو كزو جمر لابيا أو الميت ومتمن دا aya rasu fa qulu khairan to ya kasance duk abin da zai fito daga bakin ku na magana alkhairi kada ku faɗa abin da ba alkhairi ba a gurin mara lafiya ko kuma a gurin mamaci fa innal malaikata saboda malaiku a wannan lokaci aminuna ala ma taquluna suna cewa amin amin game da abin da za ku faɗa to me yasa aka ce kada ka faɗo na abu sai alkhairi saboda amin din mala'ika ba irin amin ɗinka bace ba irin amin ita bace mala'iku bayin Allah ne madaukakin sarki tsarkakakku wanda ba sa zunubi bakin su tsabtatacce ne idan suka ce amin Allah madaukakin sarki zai karba addu'ar su ina fata an fahimta to kaga ya kasance duk abin da aka faɗa alkhairi ne saboda idan sun ce amin ya kasance alkhairi ne zai bi ka ko kuma zai buwa shi ba mutum da ake magana akan sa amma idan kai muguwar magana ko muguwar addu'a akan ka ko akan sa da mala'ika ya ce amin shikenan kuma sai abin ya je kan mutum قالت سي ام سلمة تتي فلما مات ابو سلمة يايين دا مجنتا ابو سلمة يا رسول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم سي نزو جان النبي صلى الله عليه وسلم سي قرت تبتا ا غريشي فقلت يا رسول الله سي نتي يا منزن الله ان ابا سلمة حقيقه ابو سلمة قد مات يا رغا يا رسول يا منزن الله قال سي النبي صلى الله عليه وسلم سي قرت تبتا ا غريشي يتي متا قولي كيتي ki faɗi wannan addu'a da zan koya miki Allahumma ghfirli wa lahu ya ubangiji ka gafarta masa kima kuma ka gafarta mu wa aqibni minhu uqba hasanatan kama yayin gurbin sa da maiwa da take mai kyau ka bani abin da yafi shi ya ubangiji shine addu'a da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya mata fa kuntu tace da naji wannan addu'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fada irin abin da ya koya mu fa aqabani Allahu man huwa khairul li minhu muhammadan sallallahu alaihi wasallam tace da na fada kuwa sai Allah madaukakin sarki ya maye mun gurbin sa da wanda yafi shi alkhairi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kun ga abin ba ai ba haɗi gaba ɗaya ko yawa mijinta Abu Salama ne ya rasu kuma sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ai ba haɗi ko ba haɗi kwata kwata rawahu muslim hakaza haka imam muslim ya fitar da wannan hadisi da wannan lafazi da makaranta idha hadartumul mariba aw al mayita ba'ana idan mamaci idan kuka halatta wajen mamaci ko kuma wajen mara lafiya ala shaki ya kawo maganar cewa ko dai mamaci aka ce ko kuma mara lafiya, ma'ana ɗaya ne daga cikin marwatan hadisin ya shakka ko dai mamaci aka ce ko mara lafiya, amma da ba zai iya tantancewa ba sai kawo abubuwan guda biyu saboda kada ya kawo abin da ba shikenan ba. Rawahu Abu Dawud wa ghayruhu al-mayyit bila shakk, amma al-Imam Abu Dawud da wani sun daga cikin malaman hadisi su kuma sun kawo ruwaya su ne kawai da idza habartumul mayyita babu shakka babu al-mariba a ciki. Ina fata an fahimta ko? Wa anha, wannan hadisin shi ba an karbo shi daga Ummu Salama, qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ma min abdin tusibuhu musibatun, babu wani bawa da wata musiba za ta same shi, fa yaqulu, yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mudama na Allah ne bayin sa ne mu, wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi zamu koma. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha, ya ubangiji ka bani lada a bisa wannan musiba da ka dora min ita, sannan kuma ka maye min gurbinta da abin da ya fita alkhairi, abin da na rasa ka maye min gurbinsa da abin da ya fi shi alkhairi. Wannan addu'ar haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koya mata ita haka, ma min abdin tusibuhu musibatu, babu wani bawa da musiba ya ta same shi, ko mutuwa ko asara ko duk abin da zai iya shiga karkashin kalmar musiba, za ka karanta wannan addu'a. Ba dole sai mutuwa kaɗai ba, duk abin da yake musiba ce in ta same ka za ka karanta wannan. Kuma insha Allah ta'ala za ka ga abin mamaki, irin abin mamakin da Ummu Salama ta gani yayin da ta karanta da sakakkiyar zuciya mai cike da yaqini, dan shine kaidar yan uwa, sai ka karanta sau dubu ta maka aiki saboda baka yadda da abin da kake karantawa, zuciyarka babu yaqini. Dole ne ka samu sakankancewa akan idan na karanta ta fito ne daga bakin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kuma abinda ta kunsa ni ma zan same shi, to sai ga addu'a ta maka aiki. Amma ka karanta kana raba ɗaya biyu, to za ta yi aiki kuma za ta yi aiki, bari bar dai in gwada, inda ka irin wannan ba za ta maka aiki ba insha Allah ta'ala, illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi. Mutum ba zai karanta wannan addu'a ba face sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada akan musibar da ta same shi, wa akhlafa lahu khairan minha, ya kuma maye masa gurbin abin da ya rasa da mafi alkhairi. Qalat, sai Ummu Salama tace falamma tuwfi Abu Salamata, yayin da Abu Salama ya rasu, kuntu kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na fadi kamar yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da ni, fa akhlafa Allahu li khairan minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah madaukakin sarki ya maye min gurbin Abu Salama da wanda ya fi shi alkhairi shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, Imam Muslim rawaito wannan hadisi. Yan uwa, wannan hadisai guda biyu da na da mana su na karanta dukkanin suna da alaka da juna, kuma suna bayani akan abu guda daya, shine idan an riga an yi mutuwar kai da aka yi wa mutuwar me ya kamata ka fada, shine sai ka karanta wannan addu'a kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khairan minha, shine abinda mutum zai fada. Ummu Salama ta ji hadisi daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake bayani akan wannan addu'a, tace lokacin da mijinta Abu Salama ta yi rasu, sai take cewa yanzu ta yaya za a na samu miji irin Abu Salama, ita ta fadda rai, me yasa? Saboda a matsayinta irin kima irin tata, ta san manyan mutane irin Sayyidina Abubakar Siddiq, irin Sayyidina Umar, irin Sayyidina Ali, da wahala su zo su ce suna santa, dan ta san dukkanin su waɗannan sun fi mijinta falala da daraja a wajen Allah madaukakin sarki. Ina fata an fahimta. Saboda tana gani kuma sauran wanda za su iya neman ta, mijinta ya fi su. Sai take cewa ya za a na samu miji irin Abu Salama, farkon gidan da suka fara hijira daga Makka zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Saboda Abu Salama shi ne ya fara hijira daga Makka ya koma wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ta ce to amma saboda naji Annabi ya ce idan ka karanta wannan addu'ar Allah zai mai maka da abin da ya fi shi alkhairi, sai na karanta saboda ta yadda da abin da Annabi ya faɗa. Tana faɗa ba daɗewa sai ta ga ɗan aiki daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce a je a gaya mata shi da kansa yana santa. Saboda haka Ummu Salama ta yi mamakin wannan magana, amma tare da haka ta ce da ɗan aikin a je a gaya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, to babu laifi, ai ita ma ba san Annabi ne ba ta yi ba, sai dai tana da wasu yarda guda uku. Abu na farko, tana da ayya wanda mijinta ya rasu ya batta da su, akwai Umar, akwai Zainab. Abu na biyu, tana da kishi da yawa. Abu na uku kuma tace tana da shekaru da yawa. Annabi zai iya auren ta haka? Sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace aje a ga mata. Abu na farko dai ayya, ai shi ma ayyansa ne zai kula da su, kishi kuma zai roƙa mata Allah madaukakin sarki tafiyar mata da su. In kuma batun shekaru ake yi, ai idan aka gwada shi, idan aka kwatanta shekarunsa da nata, Annabi ayya girme ta, shi ma ai ba yaro bane. Saboda haka akai wannan aure mai albarka, mai cike da albarka. Ummu Salama ta rayu a gidan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ta kuma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya tana a matsayin matarsa. Kaga ai ta samu babban raban da ba kowace mace ta samu irin ta ba. To ban abin da ake nuna maka dan uwa ne, shine duk lokacin da wata musiba ta same ka, dan uwanka ne mutu wanda kake ji da shi, kake matukar kaunarsa, kada kai ihu, kada ka fitar da rai, kada ka faɗi magana da ta fasa ta Allah madaukakin sarki, ka karanta wannan addu'ar. Wata asara kai, wani mugun labari ne wanda ya shafe ka, duk wani abin da yake masifa ce a wajenka, kai dan uwa karanta wannan addu'ar. Tana zuwa maka kafin ka fara bude baki kace komai, kai sauri kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khlifni khayran minha, zaka ga abin mamaki insha Allah ta'ala. Amma ina tabbatar mana, ina kara ga mana da cewa ka fada da yaqini, Allah madaukakin sarki baya karbar addu'ar mutumin da yake akwai shakka a cikin zuciyarsa. Ana karɓar addu'a da mutumin da yake da yaqini a cikin zuciya. Saboda haka in zaka faɗa, ka faɗa da yaqini, sai Allah madaukakin sarki ya karɓa maka. Allah ya sa mu dace. Wa an abi Musa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, an karɓi wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari da Allah ta tabbata a gare shi. Hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi, idan dan mutun ya rasu, kana da wani da kake son sa, kake ji da shi, sai Allah madaukakin sarki ya dauke maka shi, yayi maka haka ne dan me, dan ya jarrabe ka. To idan Allah ya dauke ran dan wani mutun, sai Allah ya kalli mala'ikun sa, yace da su ba dan bai sani ba, qabattum walad abdi, kun dauke ran dan bawana. Fa yaquluna na'am, sai mala'iku su ce eh ya ubangiji. Fa yaqulu, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara cewa da mala'iku, qabattum thamarata fu'adihi, kun dauke dan itaciyar zuciyarsa, sanyin idanuwansa, abinda yake gani ya ji dadi, kun dauke mai shi. Fa yaquluna na'am, sai mala'iku su ce haka ne ya ubangiji. Fa yaqulu, sai Allah madaukakin sarki ya kara tambayar mala'iku, wa huwa a'lamu bihim, famaza qala abdi, me bawana yace da aka dauke ran dansa, me yace? Yayi kururuwa ne, ya yaga digarsa, ya daki fuskar sa, ya fadi magana da take ba ita kenan ba kenan, me ya fada? Fa yaquluna, sai su ce hamidaka wastarja, ai abin da ya fada kawai shine ya ubangiji, ya gode maka kuma yayi tarji, shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa yaqulu Allah ta'ala, sai Allah madaukakin sarki sai da mala'ikunsa, ubnu li abdi baitan fil jannati, ku ginawa bawana wani katafaren gida a cikin aljanna. Shine shi sa aka washi bin nakira, baitan wani gida na musamman, wasammuhu baital hamdi, sannan ku ambaci wannan gidan da suna gidan godiya, ma'ana gidan masu godewa Allah madaukakin sarki kenan. Ina fata an gane. To wannan shine sakamakon mutumin da Allah madaukakin sarki ya dauke masa wani da yake ji da shi, yayi hakuri ya koma ga Allah madaukakin sarki. Dama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa duk lokacin da wani abu farin ciki ya same ka, maimakon kai ihu kace wow, kace kaza, duk wani abin da bai kamata fa ka faɗa, me ya kamata kace? Kace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Duk lokacin da aga maka wani abu na farin ciki, abin da ake so ka faɗa kenan, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan kuma abun bakin ciki aka zo aga maka, mutuwa ce, asara ce, rashin lafiya ne, duk abin da zai bata maka rai, to shi kuma abin da ya kamata kace, sai kace alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garisha koyar da mu wannan to wannan bawa sai Allah tambaye mala'iku cewa me ya fada sai suka ce ya ubangiji ba abin da ya fada gode maka yayi ya kuma tarji'i sai Allah ya ce ku je ku gina masa gida aljanna sannan ku ambaci gidan gidan godiya to kaga abin da ya kamata mu kalla anan wannan bawa da a ce yayi abin da yake akasin haka fa za a gina masa gida aljanna bare ambace shi gidan godiya ba za a gina masa ina fata an fahimta kada ku manta da kissar wata mata da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je tarar da ita a bakin kabari tana ta kuka dan ta yaro shikenan tana ji da shi tana ta kuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce baiwar Allah ki haƙuri ki nemi ladanki a wajen Allah madaukakin sarki tace ta dago ta kalli annabi tace iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati iyyaka anni kamar ka ce tafka ban waje ba abin da ya shafe ka da ni ta ga annabi haka ai dan ba kai aka shafa da abin da ya same ni na musiba ba irin abin da ya shafe dan ba kai ya shafa ba shi saka kake cewa ni haƙuri ta kora annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin bai ce a kamata ko a dake ta ko a mata kaza ba ko kuma kin zama aranya duk bai faɗa haka ba sai ya tafi ya bata mutanen da suka ga abin da ya faru sai suka zo suka ga mata ke kin san waye wannan kuwa tace a sai annabi ne fa yazo miki magana shikenan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta tashi ta manta yanzu da musibar mutuwar danta sai ta tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa ta tarar babu mai taron kofa babu bawwab mai bada izini cewa wane ya shigo ko wane kai ya shigo babu shi kofa annabi a buɗe take in ka ga dama ka doshe ka je ka shiga ka ganshi lokacin da kake bukata babu security babu yan protocol duk babu saboda haka tana shiga ta samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi nayi haƙuri wallahi ban san kai bane sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mata ai innamas sabru inda sadmatil ula ai haƙurin da ake samu irin ladancin da muka ambata shine haƙurin da aka yi shi a karan farko ma'ana duk mutumin da musiba ta same shi sai da ya gama abubuwan sa ya gama bige-bigen sa da surutan sa sannan kuma zai ce to na haƙura alhamdulillahi allazi bi ni'imati ba irin wannan ba karan farko ana yi maka mutuwa musiba tana samun ka sai ka faɗo shi yasa na ga muku kamun ka buɗe baki kai wata kalma ka faɗo wannan amma sai da ka gama abin da zaka ga babu sarki sai Allah tunda danka ya riga mutu ba dawa zai ba ka gama kuka ka gama ya ga tufafi kin gama kaza sannan kuma sai daga baki zai to ya ubangiji na haƙura Allah ka bani ladan haƙuri wallahi Allah ba zai bani ladan haƙuri a lokacin ina fata an fahimta saboda haka ladan da ake samun haƙuri haƙurin da ake samun ladan akan sa shine haƙurin da aka yi shi a karan farko Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa hadisi na gaba wa an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karbi wannan hadisi daga sahabi abu hurayra yarda Allah ta tabbata a gare shi yace hakika manzon Allah tsira da aminci sa tabbata a gare shi qala yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa mali abdil mu'min indi jaza'un idza qabattu safiyahu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu ila al-janna Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wannan hadisi kudisi cewa mali abdil mu'min indi jaza'un bawa na mu'mini ba shi da wani sakamako a waje na idza qabattu safiyahu idan na dauke zababbe daga cikin min ali duniya daga cikin mutanen duniyan da yake so kun ga Allah madaukakin sarki a cikin wannan hadisi ya amfani da lafazin me safiyahu saboda safi kamar zababbe mutumin da kake kauna kake so wani yaron ka ne an haifa maka da shi kana ji da shi kana kaunarsa zuciyarka ta dan far da shi ko nisa kai sai ka ta tunanin sa lokaci guda kawai sai Allah barkan sarki ya dauke shi ya zaka yi kenan matar ka ce kana son ta sai Allah ya dauke maka ita mijinki ne kina son sai Allah ya dauke shi diya za a yi kenan to shine wannan hadisi yake bayani akan sa wani zababbe daga cikin mutanen duniya da mutun yake son sa Allah ya dauke shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace thumma ihtasabahu sannan shi mutumin ya haƙuri ya nemi ladansa a wajen Allah madaukakin sarki ba shi da wani sakamako da Allah zai bashi illa aljannata sai aljanna wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa shi ma da irin hadisin kusan irin hadisin da ya gabata ne a sama وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أكرب دغ أسامة دان زيد يرد الله تعالى تبتا أغريس شيد ما يكنسا يتي أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aika zuwa gare shi ta da'uhu tana kiransa ya zo mata wa tukhbiruhu tana kuma bashi labari ta wasu ƙarshe dan akin da aka tura anna sabiyyan laha cewa wani ɗana ta daga cikin ƴaƴan da ta haifa aw ibnan fil mauti haka ne ko anna sabiyyan laha aw ibnan fil mauti wani yaro daga cikin yaranta ko kuma danta daga cikin ƴaƴanta yana dab da mutuwa shine fil mauti yana kan gargar mutuwa fa qala lir rasuli sai annabi tsirada aminci sai tabbata a gare shi yace da wannan dan aike da ta aiko yace ka je ka gaya mata irji ilaiha koma zuwa gare ta fa akhbirha ka bata labari ka ce nace anna lillahi ma akhadha hakika dukkanin abinda Allah subhanahu wataala ya dauka dama nashi dukkanin ran da Allah subhanahu wataala ya karba dama nashi ba haka bane walahu ma aata'a kuma abinda kuma ya bayar dama nashi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman kuma kowanne abu a wajen Allah subhanahu wataala yana da wani ajali a ambato yana da lokacin da Allah subhanahu wataala ya kayyade masa idan ya kai dole ne zai tafi duk abinda ka sani a duniya sawa'un mai rai ne kuma rai yana da wani ajali kowanne abu da ka sani idan ajalin sa yaje idan mai rai ne zai rasu idan ba shi da rai fa zai lalace babu abin da yake wanzu a doran kasan nan gaba daya sai Allah madaukakin sarki kullu shay'in halikun illa wajahu Allah madaukakin sarki ce ma indakum yanfadu ma inda Allah baq saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai ne zai wanzu wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman famurha sai ce da dan aikin ka umarce ta fal tasbir tayi hakuri wal tahtasib ta kuma nemi ladanta a wajen Allah madaukakin sarki wa zakara tamam al hadisi sai ambaci cikon hadisin zuwa karshen sa muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito yan uwa wannan hadisi shi kuma ɗaya daga cikin abin da yake karantar da mu shine wannan lafazi da makaranta lafazi ne da ake amfani da shi wajen yin ta'aziya ga wanda aka yi wa rasuwa mutumin da aka yi masa rasuwa akan yi amfani da wannan lafazi domin yin ta'aziya gare shi ma'ana inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kullu shay'in indahu bi ajalin musamman falitasbir walitahtasib hakika duk abinda Allah ya karba nasa ne abinda kuma ya bayar nasa ne saboda haka duk abinda ka sani a duniya yana da wani ajali da abin ambato da Allah ya dora masa da Allah ya ajiye masa saboda haka ayi hakuri a nemi ladan a wajen Allah shikenan in ka iya da larabci sai ka karanta amma ka iya da larabci kuma sai ka fada da Hausa duk wanda ka yayi amma baka iya wannan lafazin ba gaba daya sai kai amfani da lafazin da ya dace domin hakurkurtar da mutum abinda da ake bukata wajen ta'aziya shine ka gaya mutum abinda zaka hakurkurtar da shi sannan kuma kai wa mamacin da ka je yin ta'aziya a gare shi addu'a shine abinda ake bukata a ta'aziya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi babu jawazil buka'i ala almayyiti bighairi nadabin wala niyaha baban da zai bayani game da halaccin yin kuka akan mamaci bighairi nadabin ba tare da annadabu ba wala niyaha ba tare da niyaha ba abinda ake cewa annadabu shine kuka tare da kididdiga mahasin na mamaci wani kai ne mai mana kaza wani kai ne mai mana kaza wani duk lokacin jahiliya abubuwa ne da suke faruwa wani kai ne mai mana kaza idan babu kai mun shiga uku mun lalace mun yi kaza haka shine annadabu niyaha kuma shine mutum ya wage maryarsa ihu da ƙara ya tai shine niyaha abinda aka fi sani da Hausa kukan kera kin kukan kera ake cewa ko to shine niyaha to dukkaninsu haramun ne a cikin addinin musulunci annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi hana su amma kukan da yake kawai hawaye ne yake fita ba tare da irin wannan sautin mai ƙara ba babu laifi wani lokacin ma ka ji dan shi shika haka to duk babu laifi amma ihu wannan haramun ne a cikin addinin musulunci kowa ya koyi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masu irin wannan kuka idan ba su tuba sun koma ga Allah ba ranar tashin kiyama za a yi mata mayafi da zani na wuta masu irin wannan kuka saboda a lokacin jahiliya wanda suka fi mata ne sai annabi ya kawo ibara akan mace amma ko namiji ne shi masa riga ta wuta kenan ko Allah ya kiyaye malai ce amma niyahatu amma ku kan mutuwa fa haramun haramun ne yin sa wa sayati fiha babun fi kitabin nahyi a babun da yake bayani game da haramcin kukan kera zai zo a cikin littafin can gaba idan malam ya kulla babi akan al'amarin da Allah madaukakin sarki ya hana akwai babi da zai kulla a can gaba kitabul umurul manhiyati anhu inna ji ko abin da yake makamancin haka insha Allah ta'ala idan Allah ya so malai ce amal buka'u amma kuka faja'at ahadithun kafiratun bin nahyi anhu hadisi da dama sun zo dan da suke bayani game da hani game da yin kuka wa annal mayyit yu'adhabu bi bukai ahlihi har ma mamaci akan masa azaba da kukan da iyalinsa suke masa wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun alaman aw sabihi malai ce amma wannan hadisan akan iya fassara su suka dauki a fassar abinda ake nufi da su shine idan mutun shine wasici da cewa idan ya mutu a mai kuka ina fata an gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mamaci ana masa azaba da kukan rayayyun da suke masa kuka a duniya to sai malami suka ce shi mutumin da ya riga ya rasu ai ya riga ya rasu me laifin sa a ciki wala taziru waziratun wizra ukhra sai malami suka ce shine idan mutun yayi wasici da cewa idan na mutu ai man kuka kamar da a lokacin jahiliya haka suke mutum zai wasici da cewa idan na mutu a tattaro mutane ai man kukan da ba taɓa wani a unguwan nan ba kware da gaske ai abincin yawa ne su a wajen su ka mutu bai ma kuka ba ai shikenan fa ma bakat alaihimu sama'u kenan babban cinyewa shine ka mutu a ji unguwan nan ta rude gaba ɗaya kowa kuka yake to mutum ya isa kenan to shi sa mutum wasici yake a ji a bibbiya kuɗi har akwai wanda ake ɗauko haya ma a biya su akwai mata masu murya a ji a ɗauko su tarerawa suna yi to don mutumin da yake haka yi wasici ya bari ya shiga cikin azaba za a yi masa ko kuma kamar yadda Nasiruddin Albani kawai a cikin akamul jana'is cewa idan mutum ya san ana yi al'adar garinsa ce kuma ya ƙi hanawa ina fata an gane ka san mutanen layinku ko mutanen gidanku sun saba duk wanda ya mace sun mai irin wannan ihun da wayo Allah na shiga uku to idan ka ga baka da lafiya sai ka tara su ka ga musu cewa duk wanda ya mun kuka ban yafe ba ina fata an fahimta shikenan ka fita kada wanda ya sake mun kuka duk irin abubuwan yan uwan sai mun riga mun saba da su Allah duk abin da ka san babu kyau a shari'a tun kana da ne ya kamata ka hana idan ka mutu idan ka mutu ka fita wajen Allah madaukakin sarki idan ka riga ka hana shikenan ko da an yi baka da wannan laifi mal yace wannan hayu indama huwa anil buka'il ladhi fihi nadbun aw niyaha hani yana bayani ne game da kukan da aka hana kukan da yake dauke da nadabu kididdiga mahasin na mamaci ko kuma bude murya da ihu kamar yadda muka bayani a baya والدليل على جواز على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة احاديث كثيره ما ليت اما دليلين da yake nuna cewa babu lafi za'in kukan da yake babu nadab a cikin sa babu niyaha hadisi ne masu yawa daga cikin su sai kawo hadisan kamar haka wanda kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mu zamu karanta hadisan da suke bayani game da halacin yin kuka ga mamaci amma banda irin kukan da muka hana Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wani yana cewa mala likita ne ya je ganin mara lafiya a ɗakin sa amma wannan mara lafiya na da wata cuta ta gudan jini ko wanda ti da yake toshe jijiyoyin jini musamman na kafa to a ka'ida ba a yi wa mara lafiya exercise a irin wannan condition da yake ciki to shi likitan da ya je kawai sai ya fara masa exercise bai duba file ɗinsa ba cikin mutum a kamar lafiyar yaro shin malam azumi ya hau kan likitan nan? Tambaya ta biyu, shin malam akwai azumi akan likitan da yayi wa mara lafiya allura ta zama ajalinsa? Assalamu alaikum. Wa ka'ida dai shine mutum yakan yi azumi ko kuma a tume shi da bada kafarar kisan kai idan ya kasance kisan kan da mutum yayi akwai nau'i na ganganci a cikin sa. Akwai kisa kamar yadda muka sani, kisa kala uku ne a ka'idar ta shari'a. Akwai kisan ganganci, akwai kisan kuskure, akwai kisan da yake yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane, amma yayi kama. To shi wancan kisa na ganganci kai tsaye da mu abin da ake shine za a kashe wanda yayi ne, sai dai idan su iyalansa suka ce sun yadda a basu diya to ba matsala ba. Kisa na biyu, kisan kuskure. To shi wannan kisa shine ake bada diya, mutum kuma ya azumi, mutum zai bada diyar rai sannan kuma ya azumi kamar yadda yake a cikin hadisan Annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi. To shi ma kisan da yake kusa da na ganganci shi ma irin wannan. Sai dai wasu daga cikin malamai suna gani cewa akan bambance su ne da diya mughallaba, akan samu diya mai, misali in an raquma ne a ce a bada raquma 100 misali, to sai a kwatanta mai wasu raquma a ce kowanne raqumi guda daya sai ya kasance kudin sai ya kai miliyan 1 misali, a ce kuma duk irin su ake bukata, wannan tagalibi diya ce mughallaba. Amma mutumin da yazo wani mara lafiya da wata cuta wanda ka san cutar ba a yi mai irin abu kaza, ina aka yi masa rasuwa zai yi, sannan baka yi bincike akan sa ba, kawai ka fara masa wannan abin, wannan akwai nau'i na ganganci a ciki. Saboda akwai nau'i na rashin sanin aiki, gaskiya akwai nau'i na rashin sanin aiki. Saboda haka wannan kai tsaye yana da alaka da mutuwar wannan mara lafiyar. Tambaya ta biyu. Na'am. Na'am. Exercise ba ga bane? Na'am. Na'am. Shi yasa ake ce musulmi suka ci ba a bukata. Ga biyar da wasu. Misali irin masu tafiya a kai kasa. Na fahimta. Na'am. Yarin exercise. To tabbai dai akwai gyara a cikin ta kamar yadda ɗaya daga cikin masu harkar lafiya ya faɗa. To wallahi ta'ala alam. Tabbai ta bi ita ma dai tana da alaka da wannan, ne yace idan mutum likita yayi wa mara lafiya allura ta zama ajalinsa. Wannan in dai allura ce ta magani wanda an saba marasa lafiya su warke, shi kuma ta zama ajalinsa babu matsala wannan. Babu matsala, ba shi ya kashe shi ba. Yanzu misali maganin ciwon kai ne, paracetamol, kowa ya san maganin ciwon kai ne, sai mutum ya je likita ya rubuta masa, ya je kemis sai su ya sha ya warke. Wani kuma irin ya je so yana sha sai jikinsa ya ƙara rikicewa, wanda sakamakon wannan kuma sai ya kasance shi ne mai ajalinsa. Saboda haka in dai an san allura ce sananniya, kowa ya san ta, ana yi marasa lafiya ɓangaren cuta kaza, kuma a ɓangaren cutar ya yi, wannan ba laifinsa ba ne. Allah ya samu dace. Ina gani sai mu dakata anan saboda lokaci. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.